Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60.25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Tsaye a gefen shugabar kasar Jamus Angela Merkel, shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada jiya Juma'a cewa ba za a kyale Iran ta kera makaman nukiliya ba, ko da kuwa yarjejeniyar yadda manyan kasashen duniya suka kulla da farasan shekaru da suka wuce kan batun makaman kare dangin tawar gaje. Da aka tambaye shi ko zai yi aiki da karfin soja kan Iran idan har ta sake farfaro da shirin nukiliyar ta da aka kulla a shekara ta 2015, Shugaba Trump ya ce ba zai magana kan ko zai yi amfani da karfin soja ba. Shugaba Merkel, wacce take tare da shugaban na Amurka bayan ganawar da suka yi, ta ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran tana da rauni. Ta kara da cewa yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsaloli dangane da Iran ba, duk da haka ta ce yarjejeniyar mataki ne ɗaya na takaita munanan matakan Iran, ciki har da barazanar da Farisa take yi a Siriya. A halin da ake ci kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwa dangane da alkawuran da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi a lokacin da shugaban na Koriya ta Arewa gana takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu jiya Juma'a. A'a, ba na jin wasa yake, ba na jin yana wasa ne, shugaban Trump ya faɗa a White House a kusa da shugabar kasar Jamus Angela Merkel. Zantuttukan da wato ya ce zantuttukan ba su taɓa yin nisa haka ba. Shugaba Kim Jong-un a jiya Juma'a ya zama shugaban Koriya ta Arewa da farko da ya taɓa zuwa Koriya ta Kudu a lokacin da ya tsallaka kan iyakar ƙasar ya gaisa da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare wajen gani an kauda dukkan makaman nukiliya daga zirin na Koriya, kuma suka yi alwashin gudanar da shawarwari da zai kawo ƙarshen yaƙin da ƙasashen biyu suka gwabza wadda har yanzu ba a kwance ɗamara ba a hukumance. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba ta yanke shawara kan ko shugaba Trump zai janye Washington daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran kan shirin nukiliyar kasar ba. Ya kara da cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da shawarwari. A taron manema labarai na farko da zai yi karkashin sabon mukaminsa, Pompeo ya ce muddin ba a yi wa yarjejeniyar kwaskwarima ba zai shawo kan rauni da ke tattare da ita, to da wuya shugaba Trump ya ci gaba da mutunta yarjejeniyar ya wuce watan Mayu mai zuwa. Mike Pompeo ya yi magana ne a birnin Brussels a taron ministocin harkokin wajen kasashen da suke cikin kungiyar ta NATO kwana ɗaya bayan dakarantsar da shi na fara aiki a kan wannan mukami. Pompeo ya ce ya tattauna da takwarorinsa dangane da yarjejeniyar a kungiyar tsaron ta NATO. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce wannan batu na iya kasancewa jigo a ajandar sa lokacin da ya kai ziyara yankin gabas ta tsakiya bayan kammala taron na NATO a birnin Brussels. A halin da ake ci kuma, wani kusa kungiyar tsaro ta NATO ya ce ministocin harkokin wajen ba za a ci gaba da mu'amala da Russia kamar yadda aka saba ba, har sai Moscow ta janye dakarunta da goyon baya da take bayar yan tawaye a Ukraine, wato a yankin Donbas, kuma ta sake maida yankin Crimea ga kasar ta Ukraine. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Siriya, gwamnatin kasar ta shirya za ta kwace gidajen miliyoyin ƴan kasar waɗanda suka tsere daga muhallansu idan ba su dawo suka nuna takardun shaidar mallakar waɗannan gidaje ba. Karkashin dokar da aka bullo da ita cikin watan nan, ƴan kasar miliyan 6 waɗanda suka gudu domin kaucewa yaƙin da ake yi da kuma wasu miliyoyin 7 waɗanda aka raba da muhallansu suna cikin kasar zuwa wasu sassa, an ba su wa'adi zuwa 10 ga watan Mayu mai zuwa su yi rijistar gidajensu ko kuma su rasa su. Sauran fulotan gwamnati za ta yi gunjinsu karkashin dokar da aka kira doka lamba ta 10. Ana jin masu zuba jari karkashin mabiya aqida ko mashabar Alawit tsiraru a Siriya na shi shugaba Bashar al-Assad su ne za su tafka dan kare riba karkashin wannan shiri. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka a jiya Juma'a ta bada sanarwar tuhumar ƴan ƙasar Sin ko China su hudu da wasu ƴan kanzagin su waɗanda aka hada baki da su wato domin fataucin wani magani mai suna fentanyl dake kunshe da sinadarai masu sa maye a zaman wani bangare na kokarin da gwamnatin shugaba Trump take na yaki da shan kwayoyi wanda ya zama ruwan dare a Amurka kuma zai zama dalilin mutuwar dubban Amurkawa a cikin watan Janairu da Maris ne masu taya alkali yanki hukunci suka wato da suke da kota ta arewa suka tuhumi mutanen amma sai jiya Juma'a ne Attorney General ko Minister Shari'a na Amurka wato Jeff Sessions ya bayyana wa duniya baki daya wato mutane da 32 ne ake tuhuma karkashin wannan caji da gwamnati ta gabatar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne
tutukan da suke hana yara tafiya polio ne ai riga kafin su a kyauta ne ba za ka ba a dago goda yi ba shin in na shegen ciwo ne yau ga riga kafin kawo sunanka Allah sarki taimake nu makaki na
lafiya daru kowa
Allah ka bani iko aka zanyi ma yara na
garga ka bi an kawo
wa garga ka fice zanyi ta taimakan malici na
lafiya daru kowa.
To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan alfanun shayar da jarire nonon uwa zalla tun daga haihuwa har zuwa tsawon watanni 6. Rahoton mu na biyu zai yi mana magana akan shawarwarin da masana harkar kiwon lafiya a jihar Neja suke baiwa mata wajen kula da tsaftar nono kafin a baiwa jarirai da kuma kula da lafiyar mata masu jego. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi magana akan bullar cutar sankarau a wasu kananan hukumomin jihar Jigawa da matakan da aka dauka domin kawar da cutar. Rahoton mu na hudu zai yi mana magana ne akan kaddamar da rigakafin cutar polio da ya gudana a jihar Bauchi. Shi ma rahoton mu na biyar zai yi magana ne akan yanda rigakafin cutar polio ya gudana a maradin jamhuriyar Niger wanda ake kyautata zaton shine na karshe a fadin jamhuriyar Niger. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Muryan Amerika tana ta kira duniya da kan al'umma.
Garga ka bi an kawo.
Tana kira duniya ruwa da kan mutanen mu baki dai.
Lafiya daru kowa.
Kuma ko da yaushe suna ta kiran kowa a karba ba wai ba.
Samar da isasshen nono ga jarirai har tsawon watanni 6 ba tare da an gauraya da ruwa ko wani nau'i na abinci ba na ɗaya daga cikin hanyoyin da ke kare yara 'yan ƙasa da shekaru 5 daga kamuwa da cututtuka da ka iya hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken bayani a tattaunawar da suka yi da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya.
A daidai lokacin da masana harkokin lafiya ke jaddada yawaitar yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da ke rasa rayukansu, Masanan sun yi ittifakin cewa shayar da yara nonon uwa zalla tun daga ranar haihuwa har zuwa watanni 6 zai kawo raguwa ainun na yaran da ka rasa rayukansu kafin su cika shekaru 5. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano yayi karin haske akan shayar da nonon uwa zalla ga jarirai har na tsawon watanni 6 don inganta lafiyar jariran.
Sannan kuma ƴaƴan daga lokacin da aka ce suna kan wannan nono ba su da matsala, in dai uban zai iya kokarin sa ya ga cewa ba a ba su ruwa ba, domin dole sai mun kira ga iyaye maza su ma anan sai sun shigo ciki, domin wani lokaci kawai hasashe ne ake musu sai su ce a'a bala a baya sai an baya ruwa. Abinda ake bukata duk abin da aka ce ma karka kaza sai a gaya maka dalili, in ka zo na ina tabbatar maka da zaka fahimta zaka ga dalilin da yasa aka ce kayo kai wannan.
Wasu suna ganin cewa a ce an haifi dan adam yayi wata 6 bai sha ruwa ba kamar akwai rashin imani a ciki.
Haka suke gani, amma magana gaskiya ba haka bane, saboda idan muka zo akwai lissafe da yawa da zamu bashi mu nuna mar ya gani kuma a zahiri. Idan mai kiwo ne ko kuma ya shiga duk wata riga da ya sani Fulani da suke kula da dabbobin su, ya tambaye su yaya dabbobin su suke shayar da ƴan dalo ake cewa sun suka haife su suna shan ruwa. Ba Fulani zai gaya ma zai rantse ma ɗan dalo baya shan ruwa, nono kawai yake sha na uwarsa, ko da ka zuba ruwan wallahi ba zai sha ba. In akuya ce kake kiwo to aje akuyar aje ruwa ka ringa monitoring duk sanda ɗan ya taho gurin ruwa shinshina shi kawai zai wuce. To gara wannan suna tafiya da kafarsu kana gani, misali mage da take ga surkoki ta haihu ta haifi ƴaƴanta a can wanda galibi ba ma zaka gansu ba, sai sun yi wayo sun fara fitowa. To me ke wannan ta taba ganin magen nan da kofi ta ɗebi ruwa ta tafkai wa ƴaƴanta haka karnuka duk misali ma misali idan ka zo kan kare duk lokacin da aka ce ƴaƴan wannan dabbobi suna kan nonon uwa sannan kowa yake sha'awarsu domin bulbul suke ba su da matsala, amma daga sanda suka dawo kan abinci da ruwa sun zube kenan. To haka dan bil adama yake, haka Allah ya tsara. A jarraba a gani duk sanda dan ya tashi dan ke tashi daga bacci dora masa nono ya sha kakke cire shi sai ya saki dan kansa, to jarraba ke gani in ya saki kawo ruwan wallahi ba zai sha ba. Saboda da yawa muna interview din iyaye mata akwai wata raka tace dama ni in ina shayar da ƴaƴana ba sa shan ruwa, to ilhama Allah ya mata in dan ya tashi mai kwanta bashi ruwa nono take fara bashi, to matukar ko ya sha nonon nan ba zai sha ruwa ba, yana kai karshen kan wannan sinadare da muka faɗa na karshe a cikin nonon wanda shi gabaki ɗayansa bai fice kashi 5 cikin 100 ba, kuma ba zai zo ba sai an kai wannan mintin da gama kusan 20 daga lokacin da aka ga goshin yaron nan ya fara gumi, ma'ana an fara digestion a jikinsa ya fara take, wato an fara kakkarya sinadaran a fitar su filla-filla yadda jikinsa zai fikin, daga nan ma bacci kawai zai ba zai farka ba. To yana farkawa mai kwanta bashi ruwa ta dora shi akan ɗaya nonon nan ma sai dai ta ji kawai yayi bacci, haka za ta yi shayarwa ta har ta gama ba ruwanta da kashin haƙori sai dai ta ga haƙorinsa suna bullowa. In dai ta kai wannan kuma ina tabbatar maka ta kai wata 6 wallahi sai nauyin sa ya ninka, daga lokacin da ya tafi wata na 11 za ta ga cewa nauyin sa ya ninka sau 3. To amma wasu suna kuskure, idan suka kai wata 6 sai su ce za su ci gaba da basu nonon har tsawa, a daga wata 6 kuma nono ba zai iya ba, nono kawai zai iya bashi kashi 50 ne cikin 100, amma za a ci gaba da ba ruwa saboda muhimmancin da yake tare da shi. Idan da a ce za ta ci gaba da ba da nonon nan zai taimaka mata wajen tsarin iyali, domin matukar bata tsaya yanzu ta shayar da yaro katta yadda a samu cikakkun awa 2 kafin ta kuma shayar da shi ba za ta samu ciki ba har sai ta yayara. Wani sirri ne anan ko muna gaya musu family tsarin iyali ne, ta bashi nono ko da bacci take katta yadda awa 2 yana motsa dora masa nono ya ci gaba da ja. Akwai wasu sinadarai da jikin yake fitarwa, yayin da yake jan nono jikin yana fitarwa, su kuma na sinadaran za su tafi za su hana inda ake turo kwayanta ba za su fito ba, in dai ba za a yi wannan awa 2 ba ba za ta yi ciki ba har sai ta yaye danta. Wannan ko shakawa bu garanti ne, domin binciken ya nuna mata kashi 98 cikin 100 haka ya nuna. Saboda haka inda za su jarraba shi kansa wannan tsari ne na tsarin iyali. To mu a bangaren abinci da sanin yadda ya kamata a bada abinci, idan muka ga kamar yadda ake musu waka gwanne ikon Allah ko ciki da goyo, mu idan muka ga mace da ciki da goyo kawai za mu ce ba ta ba ɗanta nono yadda kamata, ruwan nono take wa ƴaƴanta shi yasa wannan sinadaran suka fito, tana da shayarwa ta ciki. In kwa za ta bashi ba za ta ciki ba sai ta yayi ko shakka ba.
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya a jihar Niger, Najeriya sun dukufa wajen fadakar da jama'a muhimmancin kula da lafiyar mata masu jego. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Daga cikin fadakarwar da jami'an kiwon lafiyar ke yi hadda yadda ake yin wankan jego, Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi karin haske.
Eto ita mai jego a kimiyyance ana son duk abin da za a yi ta samu hutu kuma ta samu cin abinci mai kyau da kuma kasance mai kula da kanta. Kula da kai shine tsaftace jiki, tsaftace tufafi kuma da muhallin da take kwanciya, sannan kuma ta kiyaye al'amura na al'ada wanda yake suna da illa ga mai jego. Akwai kuma dabi'a na wankan jego wanda al'ada da kakanni da kakanni. Kakana tace wani ina ta turanci ka a wankan jego, to ni in sani amini ba a sani kuma a zo ana gadara da jahilci a da tunanin kenan. Amma yanzu bincike ya nuna cewa wankan jego yadda muke yin shi a al'adance ba haka ake ba. Ana son mace wanda ta haihu ta zauna cikin ruwa mai dumi wanda yake tana iya zama ba tare da tatuma ba.
Haka zalika Dr. Abdullahi Ibrahim yayi karin bayani akan mahimmancin wanke nono kafin a baiwa jariri ya sha.
Mace tun tana wata 8 ya kamata mai da shi dabi'a tana wanke nononta akai-akai ba sai za ta wanka ba. In ta zo wanka ta wanke, wani lokaci kuma ta wanke, in ya kai wata 9 kuma ta rika wankewa. Saboda ita mai ciki akwai nauyin jiki, a tashi a wanka ma na iya zama matsala, to ki tashi ki wanke nononki. In aka zo kuma ta haihu, to ana son cikin awa guda daga haihuwa ta dauki yaro ta sashi nono, kai ya wuce awa guda. Dalili shine yaro da aka haife shi, abincin da ya samu ta uwa ko ta cibi lokacin yana cikin uwar shi ta mahaifa, abincin da yake yi yana tarawa. Na cewa wata rana zan fita wurin nan in dawo duniya, to abincin nan na awa biyu ne zuwa uku. Idan mace za ta bada nono, to sai ta tashi zaune ko ta rigingina. Rigingina ma'ana ta kwanta kaman ta kwanta kuma kaman ta zauna. Idan ta danki shingidan nan, sai ta dauki kan yaro sai ta sa yana sha. To haka shi kuma yaro ya zama cewa ba wai yana kwance bane, shi ma yana kaman yana dan zaune. To yana sha yana shiga jiki. To bari mu duba, idan da ta kwanta tana sha da nono menene illar shi? Idan tana kwance tana sha da yaro, yana sha cin ta dan saki jiki saboda bacci yakan sa jikin mutum ya sako-sako. Sai nono ne ya dawo sai ya dakile mai yaro hanci. To shi yaro bai iya numfashi da baki ba, hancin nan shi ne kaɗai hanyar numfashinsa. To nono ya dakile mai yaro hanci.
Baiwa mai jego abinci mai gina jiki na da matuƙar mahimmanci, kamar yadda daktan ya yi ƙarin haske.
Ko banci haka, ita wannan mace idan har ta yi ciwo nonon ta ma yana zama matsala, yaro ba zai sa ba, sai ka koma kuma kana fama da uwa da ɗa ba lafiya. Da Allah mai gida a yi haƙuri, a jure, a ba mai jego daɗi ta ban kaɗa ta ƙoshi sai ta yatsa.
Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan yake ƙarin bayani akan yadda ya kamata a kula da mai jego a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanayin zafin bazara da ake ciki yanzu ya haddasa ɓallar cutar sankarau a wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar Jigawa. Sai dai jami'an kiwon lafiya suna ci gaba da wayar da kan al'umma yanda za a kauce wa kamuwa da cutar. Halimatu Abdullahi na da rahoto.
To ko akwai wasu ƙarin matakai da hukumomin lafiya na jihar ta Jigawa ke yi domin ganin cutar bata ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummar jihar ba? Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar.
Daga lokacin da aka fara maganar wannan annoba ta fara kunnuwa zuwa yanzu gaba ɗaya, mutanen da aka gani wanda suka nuna alamun ko suna da cutar guda 48 ne. A cikin su guda 5 ne aka tabbatar da cewa ita ce, guda 3 suna da dauke da cutar meningitis, kwaya cutar irin wanda ba ta annoba bace, ta dade kuce ta yau da kullum. Guda 2 su ne suke dauke da wannan Nigeria din wacce take yaduwa da sauri, take kawo annoba. Amma a yanzu kusan duk ko ina abin da ya lafa, alhamdulillah gaskiya bamu da wata matsala babba abin da ya shafi wannan yanzu.
Shin da akwai matakan rigakafin da ka dauka na gama gari ko kuma dama kun riga kun yi rigakafi?
To wajen mataki kala shi da muka dauka, na farko akwai fadakarwa ce da kullun da ake yi na hanyoyin da ake kamuwa. Bukatar mutane su ganga bude tagogi in za su kwanta, kuma a dena cin kushewa guri daya a daki wajen kwanciya da daddare, to wannan yana fita. Sa'annan kuma akwai horo da muka bawa ma'aikatan lafiya na kota kwana, manyan asibitoci da kanana, yan kananan asibitoci mun musu horo akan yadda za su gano alamun ta wuri-wuri dan su tura asibitin na sama. manya kuma musu horo akan yadda za su dinga bawa magani yadda za a dinga treating cases idan mutum ya zo da larura yadda za a bashi magani wuri ya warke. Amma taki na uku shine tanadin magani wanda aka jirge shi a wurare da aka kebe na musamman wanda idan wannan cutar ta zo duk wannan Allah ya jarrabta da wannan za a bashi magani kyauta. Mataki na hudu kuma shine wanda muka yi na shiri na neman allurar rigakafi tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta tarayya wanda har yanzu da yawan mutanen da muke da shi bai kai adadin da za a ce ayi allurar rigakafi na dugari irin na gangami din nan ba, amma dai mun kai koken mu kuma sun san muna kan layi an samu akan alert da zarar an ga alamar abin zai kai buƙatar a nemo allurar da za a yi na dugari to za a kawo wannan. Kuma mataki na gaba kuma da muka dauka shine na wani kebe asibiti kamar wani sabon asibitin da gwamnati gina muka kebe shi a matsayin asibitin da za a kawo irin wannan marasa lafiya ko da irin wannan abu zai bullo da yawa ya zama ya tare da yawa za a iya kawo su kudin za a tara karfi a tabbatar da mutane suna ana ba su magani a gurin da kowa hankalin shi yana wajen. To irin wannan matakan suna da yawa wanda kuma kullun akan su ake akwai na gaba kuma shine ƙara surveillance shine kaman ƙara jajircewa akan neman irin mutanen da suke da irin wannan larura wanda suka nuna alamu ɗaya biyu a ƙauyuka so that kasu zauna a garuruwan su har su rinka yada ta ba tare da an gano su da wuri ba. To wannan surveillance din shi ma mun asasa shi an wa mutane horo an ƙara fadakar da su an zaburar da su koya a ga alamar cewa mutum yana da dauke da wannan lalura za a jawo shi a fito shi daga ƙauyen su a kashi kuri na musamman yadda za a keɓe shi don kar wasu kamu har sai an gama bincike a kansa a ga ko yana da ciwon ko ba shi bane. Wannan su ne kaɗan daga cikin matakan da muka ɗauka.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Domin ci gaba da kokarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya, jihar Bauchi ba ta yi ƙasa a gwiwa ba domin har yanzu ana ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar ga yara, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Da yake bayani yayin gudanar da bikin yaƙi da cutar shan innan, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Mrs. Adamu Ibrahim Gamawa.
Eh, cutar shan inna kamar yadda kika sani wanda an dade ana ta kokarin a ga an kawar da ita a duniya, yanzu kusan kasashe uku ne suka rage da Afghanistan da Pakistan da Nigeria. Nigeria kusan zan ce mun ci gaba sosai don yanzu tun 2016 ana wajen shekara ɗaya da rabi ba a samu kesin ba. Bauchi yanzu mun yi kusan wata 55 babu polio. Babu kuma circulating vaccine da fara kuma jan wata 65. So akwai ci gaba sosai kuma gwamnati tana iyaka kokarin ta saboda duk yanda aka zo akwai abin da muke kira counterpart fund, tallafin da su ma suke bayarwa. Kullum gwamnati yana bayarwa. Sannan routine immunization wanda shine kamar rigakafin yau da kullum wanda shine zai sa wannan abin ya dore. Dan ka kawo da polio baka karfafa rigakafin yau da kullum ba za a iya dawowa gidan jiya. To duk abin muna tafiya tare da su da shi routine immunization da kuma shi polio campaign din. To shine gwamna jiya yanzu ya kaddamar da shi wannan round kenan na April 2018 kuma yanzu muna sa ran cewa duk wani round da za a yi ma za mu dinga irin wannan gangamin saboda a fadakar da al'umma a nuna musu muhimmancin shi yin wannan rigakafin polio.
To a kwanakin baya kun dan ja kafa mun yi shiru da maganar kaddamarwa, yanzu me yake dalilin da kuka ji dawo da shi?
Eh, da can baya saboda issue na security da su aka saboda gaskiya da can baya ana dan jawo da baya da baya saboda issue na security, amma yanzu duk ko ina ma ana karfafa mutane guya su fito su kaddamar saboda al'umma su san cewa shugabanni suna so su ga al'umma sun yi kuma duk inda kaga shugaba ya dauko ya diga wani lokaci ma lokaci ɗayan su ake gudawa kaga an diga to zaka san cewa ba abu ne mai cutarwa ba. Ba shugaban zai dauko ya diga wa ƴaƴansa inda har abu ne mai cutarwa. Kuma kullum muna fadakarwa cewa duk wanda suke gudun wannan alluran inda a ce abu ne mai illa da yanzu an ga illa wa miliyoyin yara don kowane round sai mun yi rigakafi wa yara miliyan 2 inda yanzu abu ne mai cutarwa da ba sauran yara a Bauchi state. Kawai da abin da muke so shine don al'umma ake don ƴaƴanmu ake yi kuma mutane su dauki kokari su ga sun kare ƴaƴanmu daga wannan cuta mai nakasarwa.
Mrs. Adamu Ibrahim Gamawa kenan, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, a taron bita da ya gudana na likitoci da masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar, likitoci sun tabbatar da cewa daga wannan wata an kawo ƙarshen rigakafin cutar polio domin alamu na nuni da cewa an sami nasarar kawar da cutar a faɗin jamhuriyar Nijar. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto.
A ikirari da likitoci ke wannan shine karo na karshe ga maganar shawarar daga kan cutar shin'ina a Niger a taron bitar da ya gamu da likitoci da kashi 140 cikin 100 na yawan kananan yara da suka samu wannan shawara. Malam Idris Abdul Jami'un waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko da raspe a Maradi.
Muna tsammanin mu yi ma yaro wajen 9,000. Bayan mun yi wannan aiki mun kare sai muka samu wajen yaro miliyan guda da 280 kai wanda aka yi ma. Akwai wasu wanda suka ketaro ko wanda ba mu sa lissafin su ba. Muna makwabtaka da kasashe kamar su Nigeria. To muna sa zaton wannan yaran ne san ketaro an samu a musu wannan rigakafi na shayinna.
Sakamako bada percentage
kamar ga kashi 100 da muke tsammani sai muka kwashi wajen kashi 140 mun wuce zaton da muka yi na yaran da zamu yi mu aiki
kenan a wannan shosha ba ko cikaro da matsaloli ba
matsaloli kamar yanda dukan lokaci in yayi ana dan samun wasu uwaye da basu fahince mu ba ko suna cewa wa taukila masu bada magani ne basu yi da'a ba sun zo zagaye da muka yi wangana a birnin magidanci 100 aka samu wanda suka dan yi tsaurin kai amma an samu an ciwo kan wajen kusan 92 guda 8 da ne yanzu dai haba mu samu muka ciwo kansu ba amma muna bisa kan gani yanda zamu su amince a yi ma yaran su wannan rigakafi na sha'ina dan a ba su sa'a kamar sauran yara da kiyaye kamuwa da wannan cuta
duk da bayanan da aka yi likitoci sun ci karo da waɗanda suka shura wannan shawara ta rigakafin tushiran ina kananan yara malam Idris Abdul Najir da kira ga uwayen ko dan zuwa gaba saboda irin jandamajin kokarin da kunjoyi irin su OMS UNICEF yazo gwamnati ke badawa wajen tabbatar da kariya ga yara.
Yanda muka ci nasara ga wannan aiki su ma kasashen su ci nasara saboda cuta ce in dai su suna da ita to mu ma bamu tsira ba saboda akwai mu'amala da yawa da ake yi tsakanin kasan mu da kasashen nan. Duk yanda muka yi wannan nasara su a ce akwai har yanzu wannan cuta a wajen su to namu na iya su je su dauko su zo kuma zata a cikin kasan mu ko kuma nasu su ketaro kuma su laka ma yaran namu. Kenan da nake yi kenan ga uwayen yara shine kar a gaji an ci nasara. Yanzu abin da ya saura ba da ƙarfi ne muke yi bisa kan wannan rigakafi bisa wannan garkuwa da muka samu ma yara ta wannan cutar sha'inna muna fata gare su kar a gaje mun ci nasara insha Allah kuma muna fatan mu rike wannan takardar yabo da muka samu wanda aka ta nuna cewa Niger ba mu da wannan cutar sha'inna
Shaibu Mani murya Amerika daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani da wannan rahoto daga jihar Maradin Jamhuriyar Niger Maryam Bashir Bugaji Gareki
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasir Yakub Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
da malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri